sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 11 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Ukraine ta sanar da samun gagarumin ci gaba a wani yunkurin tunkarar dakarar Rasha, inda suka kwato wani muhimmin birni tare da sanya dabban sojojin Rasha da baya daga yankin arewa maso gabashin Ukraine da suka rike tun farkon yakin a ƙarshen watan Fabrairu. Dakarun Ukraine sun ba da rahoto a ranar Asabar cewa sun samu nasarar mamaye Izium tare da fatatakar sojojin Rasha a kogin Oskil. Ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da cewa ta janye dakarunta daga Izium, tana mai cewa daman an shirya kai mata harin ne. Ya zuwa yanzu dai ba iya tantance rahotannin da awar ba, manazarta harkokin soja na yammacin Turai sun ce idan aka tabbatar da ci gaban da aka samu, to hakan zai sanya 'yan Ukraine su mallaki babban layin dogo da Moscow ke amfani da shi wajen samarwa da dabban sojojin ta kaya a gabashin Ukraine. A wani labarin kuma an jiyo wani shugaban 'yan awarin da ke goyon bayan Rasha yana cewa an kuma gubsa karamin fada tsakanin dakarar Rasha da na Ukraine a yankin Donetsk. An ayyana Sarki Charles na uku a matsayin Sarkin Birtaniya kuma shugaban kungiyar kasashe rainan Birtaniya a ranar Asabar a wani bikin da ya bibi tarihin ta shekaru aru-aru da suka gabata. Charles ya zama sarki bayan mutuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu ranar Alhamis. Ta yi shekaru 70 akan karagar mulki. Iyalan gidan sarautar sun sanar da cewa za a yi jana'izar ta ranar 19 ga watan Satumba a Westminster Abbey da ke London. An naɗa ɗan fari da Elizabeth ta haifa Charles a matsayin sarki a wani biki a fadar St James da ke London, wanda aka watsa ta talabijin a karan farko. Manyan 'yan siyasa, alƙalai da jami'ai ciki har da tsaffin firaminista 6 na Birtaniya duk sun hallara a bikin don amincewa da sabon sarki kamar yadda tsari ya samar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi shugaban Amurka Joe Biden zai bikin cika shekaru 21 da kai har ranar 11 ga watan Satumba ta hanyar gabatar da jawabi tare da shimfiɗa fure a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a cewar fadar White House. A yau dai za a yi bikin tuna da hare-haren ta'addanci da aka kai a shekara ta 2001 lokacin da maharan suka karɓe ikon jiragen kasuwanci suka yi amfani da su a matsayin makami mai linzami, inda suka yi karo da cibiyar kasuwanci ta duniya ta New York da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da kuma wani fili a Pennsylvania. Kusan mutane 3,000 ne suka mutu a hare-haren na Al-Qaeda. Amurka da ƙawayenta sun mayar da martani ta hanyar ƙaddamar da yakin Afghanistan. Jill Biden, uwar gidan shugaban ƙasa, za ta yi wani jawabi a yau Lahadi a wurin tuna da faduwar jirgi mai lamba 93 a birnin Shanksville na jihar Pennsylvania. Mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da mijinta za su je birnin New York don bikin tunawa da ranar 11 ga watan Satumba na ƙasa. An yanke hukuncin ɗaurin watanni 19 a gidan yari a ranar Asabar ga wasu masu koyar da magana a Hong Kong bayan da aka same su da laifin tayar da tarzoma kan jerin littafan yara da aka buga wanda ake ganin suna adawa da gwamnati. A ranar Laraba an yanke mutanen 5 hukuncin laifin haɗa baki don bugawa da rarrabawa da kuma nunawa da kuma sake buga littafai masu tayar da hankali ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka. Alƙalin kotun Lardi Kokwe King ya ce littafan an yi su ne da nufin wanke ƙwaƙwalwar yaran kuma an yi su ne da niyyar tayar da hankali. Littafan sun kunshi zane-zane na tumaki da ke ƙoƙarin korar kyarkeci daga ƙauyensu. Littafan sun yi tsokaci game da ainihin abubuwan da suka faru a 'yan shekarun nan.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. Muna kan maudu'in rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasa suke takawa a rayuwar tasu a kasar Kamaru. Yau za mu tashi ne a inda Fatima Hassan take bayani akan abubuwan da mata ke fuskanta a rayuwarsu. Fatima, gare ki.
Kaga gwamnati a nata bangaren ba ta da wani waje ko in ce ba ta da wani abu da ta kafa domin wannan an kafa shi ne kasar saboda a dinga taimakawa marayu. To kaga yaron da ya tashi kawai ya ga babu wanda ya damu da shi. Shi ma kawai ba sai a ce zuciyar shi idol za ta bushe. Ya ce kawai duk abin da zai yi tunda ba wanda ya kula da shi ba wani ba matsala ba.
Sai kina ga cewa mata wannan kalubalen kawai suke fuskanta
ba sa kalubale da dama. A wani bangaren zaka ga idan muka bar mata waɗanda za a ce mazajen su tsora su. Zaka ga mace tana da aure tana da mijin amma kuma komai na gidan ya daura mata a kanta.
An ji ga
mace nauyi. Duk da dai ba mazan duka bane suke haka to amma kuma akwai maza a tafiyan da ake mafi yawan mazajen sun dora wa mata nauyi.
Wani kira zaki wa gwamnati akan akwai bangare da aka ware a ina musamman mun muka lura akwai bangaren jin dadin mata da walwalar su. Bai kamata a ce ana zuwa can ana dan samun shawarwari da kuma tabbatar da tafiya mai inganci tsakanin mazajen da matan ba?
Eh to da wannan ma domin gaskiya ya kamata a ce gwamnati a nata bangaren musamman ma dangane da sakaci da ake yi da tsakanin da mazaje suke dora barwa mata nauyi ya kamata a ce ta sa ido a wannan bangare. Ya zanto cewa namiji domin wani mijin ba wai ba shi da shi bane kawai ba zai yi bane. Idan gwamnati ta san kana aiki kuma ba ka yi wa iyalanka a cire wani kaso daga cikin albashin ka wanda kai tsaye za a dinka taimaka wa iyalanka nake ga ta wannan bangaren ma.
To madalla Fatima sai ai jarida ta zaku na mana maganganu da dama. Yanzu ko za mu koma ta bangaren Maimunatu Sa'adu wani kuma ai jarida ce a kasar Kamaru. Maimunatu Sa'adu kina shiga ke malungu da sabo domin ganin kuma kina da wani shiri da kike yi musamman na bangaren mata. Wani irin koke-koke kike ganin cewar mata suke kawo muku a lokacin da kuka shiga aiki musamman daidai wannan lokaci da abubuwa suka zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko?
To a gaskiya dai mata suna fuskantar matsaloli da dama saboda wato na farko zan yi maganan rashin sana'o'i da mata ba su da shi saboda wani lokacin mu iyaye muna tarbiyya mun dogara ne wato yaran mata su yi boko wanda a nan kasar kamar wani lokaci ana kira long crayon wato dokon alkalami yawa da ba a kokarin cewa a nemi musu inda za su yi sana'a kasancewa yau sai na ce duniya ta zama cikin halin haula'i yadda yanzu dole ne a tashi wato mata maza da mata su tashi su nemi na kansu saboda ta dogara da kanta ita ma wannan ya zama yau aure ya zama hada gwiwa ne ake yi domin yau al'amarin da muke wato muke fuskanta ne yau idan kina aure idan baki da sana'a miji zai zo ya ajiye miki kudin cefa ne ba tare da wato yayi la'akari da mutane nawa ne a cikin gidan ba shi da ya dora kudin cefa nan ya tafi to ba mamaki ya ajiye miki jaka biyu gidan ku kuma mutane takwas ne ko kuma goma to an baki jaka biyu yanzu ya zaki idan baki da sana'a kuma baki da irin dabaru na mata kaga ta shiga wani yanayi to wannan al'amarin muna fuskanta ne da rashin sana'o'in da mata ba sa yi kuma a hakan gwamnati ba ta ba da karfi wajen kirkiro wuraren da wato za a kafa saboda mata su yi yunkurin koyon sana'o'i mu saka kaman akai maganar dinki da sauransu wato ba ko tozatar da kasar Kamaru nake so nayi ba wani lokaci idan ka je kaman sashin kasashe na yammacin Afirka zaka ga cewa mata suna da kungiyoyi na haɗin kai wajen kokarin wato bunƙasa tattalin arzikin na kansu da kuma kokarin dogaro da kansu kasancewa a cikin waɗannan matan mun yi akwai mata waɗanda mazajen su sun koma gidan gaskiya akwai kuma waɗanda a sakansu aka yi babu aure suna zaune, akwai kuma ƴan mata waɗanda sun wuce ma misalin mu ce aure, domin yau zaka samu ce akwai mata ƴan mata masu shekaru 40 sama da haka da ba su riga sun samu mazajin aure ba. To wannan zaman da suke yi sai suka ga cewa suna zaman banza, yau me zamu yi, sai suka tashi sai suka yi tunanin cewa bari su yi kokarin su kafa waɗannan committee saboda kokarin wato su ma su fidda kansu cikin lamarin da suke ciki. A kuma yammacin African shuwa gabani suna taimaka musu saboda akwai wani asusun da ake warewa wajen taimakawa mata dangane da irin sana'o'in da suke so su yi. Akwai masu dinki, masu yin sabulai da masu yin wa'ensu abubuwa kamar masu yan sayar da sayarwa, akwai waɗanda suke yin garin kwaki da sauransu. Ka gani wannan abin yana ba da
magana kin da kike fara, akwai kun matsi gwamnati ne ke san akwai yan siyasa wanda ke zamu zo gare su domin su ne wa kan wa'uwar gani na irin waɗannan abubuwan a wanda ka ce an taimaka matan, kun taɓa matsan ƴan siyasa ko kuma hukumomin ƙasar kamar domin ganin cewa kun ba su irin wannan shawarwarin?
To a gaskiya kasancewa mu ƴan jaridu a kodayaushe muna magana a gidan TV, muna kira ga wato shugabanninmu da sarakuna da gwamnatin ƙasar Kamaru da wato su duba wannan al'amarin saboda a gaskiya mata suna fuskantar matsaloli. To amma dai kawo yanzu bamu ga irin gudunmawa da ake badawa ba.
To madalla mai minista Ado Ahmed ta ce har yanzu dai akwai matsala domin ba wani abin da ya zo gare su, musamman ana cewa wai kare ce wai ya gani a ƙasa ko? To madalla yanzu kuma zan koma ta ɓangaren matashi kuma ɗan siyasa a ƙasar Kamaru shi ne Baba Yaro. Baba Yaro, ka ji irin matsalolin da mata suke fuskanta musamman matasa, waɗansu matan akan bar musu matsaloli a kansu, kuma ga matasa 'yan uwanka waɗanda suna nan ba aikin yi, kuma waɗansu shiga shaye-shaye, waɗansu kuma sun shiga harkokin sata da kuma waɗansu abubuwan da bai kamata a ce sun yi ba, shin waɗannan abubuwan da kuke fuskanta me zaka ce wa me zaka faɗa wa duniya ko kuma gwamnatin ƙasar Kamaru?
To Malam Awal, gaskiya rayuwar matasa a yanzu a ƙasar Kamaru, duniya gabaki ɗaya, muna cikin haula'i. Menene ma'anar haula'i da na faɗa? Idan kun lura, matasa ba dukkan matasa ba muke samun goyon baya ta shashin gwamnati.
Daya dunashin aikin yi nake kawo shiga
da goyon baya, wannan ma yana iya kasancewa ya sa yaro matashi ko matashiya wato ta shiga mummunin hali. Kaga kamar su mata, ba ana ce mata na karuwanci, ba mata bane suke karuwanci su kale, mazaje ma na karuwanci. Eh to duk gashi na ana, kaga wasu da akwai a mata ana ruwadi ana malugu maza da mata duka, kun ga irin halin haka. To me yasa wasu suka ce sun mai da shi sana'a? Amma wannan kuma ba sana'a ce ba, domin gaskiya da ana samu mafi yawanci karashin aikin yi ne, da ana samu wato tallafi wato riko wato kuma yanda ake wato a samu goyon baya ta shashin sarakuna, domin saboda idan gwamnati zai ji sai an fita bayan sarakuna. To kun ga idan sarakuna ma sun yi sake da matasa, to ina a yanzu kamar misali in ce yanzu cikin birnin Kamaru wa gwamnati take ji sarakuna? To idan sarakuna mun kai ƙara mutum shashin wajen sarakai ba su ɗauka ma hannu biyu ba, to ya gwamnati za ta yi da ji? To wannan ma shi za ku ga abin da yake sawa mafi yawanci, za ku ga matasa su muna nan akan layi, muna abin da bai dace ba. Yau idan kun biya duk daga ba ku iya ku tashi cikin dualan nan ku bi layi biyu, ba ku gane ana cikin hali na buguwa ba. Wasu na shan miyagun kwayoyi, wasu ga ganin kwayan irin na magungunan jikin nan su tramol da ake biya da su TR. To gashi nan ne kuma mun san ani a Lausa ne a matsayi na mai ciwo, na san tramol na shan na doki ne, dawa kai ake ba wa saboda ana so a yi sukuwa da su saboda ba su ƙarfi. Amma kun ga yau nan mutane ya sun ɗauki tramol ya zama nasu.
To yanzu wani irin kuka za ka kai wa gwamnati wajen ganin cewa an haɗa gwiwa da ku domin kawo muku tallafi, ba wai kawai a yi amfani da ku wajen harkokin siyasa ko wani sau ba, idan kuma sun haye kan karagar mulki sai kuma a yi watsi da ku, wani kuka za ka kai domin ganin cewa kuma gaskiya an jawo ku cikin tafiyar da ake yi?
Gaskiya ni abin da zan iya faɗa, gwamnati bayan da an za yi a tafiyar da duniya gabaki ɗaya ba matasa, su wayannan ma suke na mazaunin su a yanzu haka ne su ma daga da cikin tashin su aka fara daukar su ga zama wannan dole ne mu matasa gwamnati kukan da zan kawo gwamnati muna so mu ma a ji kukan da nake so in kawo a ji kukan mutun yanzu na san a kullun da yawa suna yi ana ji amma ina ƙara kuka ne ni ma a yau Litini saboda domin mu ma muna cikin hadin da ba haka ba hali na ai na kakani kai muke na ciki muna so mu ma a tallafa mana mala wal
madalla mun saurari matashi kuma dan siyasa a kasar Kamaru sannan kuma wanda yake kokari akan harkokin gaban kansa baba yaro ko yanzu ko zan koba ta bangaren Alhaji Ali Danash a madadin sa na dan siyasa a kasar Kamaru amma ta bangaren adawa ko jami'ar SDF kaji irin matsalolin da duk waɗannan matasa da su waɗannan masu aure mata duk dai kaji irin matsalolin su to ya bakwa matsawa gwamnati wajen ganin cewa an yi kokari an tallafawa irin waɗannan masu fama da irin wannan matsalolin da haka matashi ma ya yi magana a cikin maganarsa akwai abin tausayi da sauransu me za ka faɗa
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Farko da wato dun nauyi din za dora kan gwamnati a gaskiya.
Gaba daya
za ya dora kan gwamnati guda ko bangare kuma karamin bangare za ya dora kan iyaye masu tarbiyyar da yara a kowane lokaci kafin gwamnati ta yi makarantu. Nauyi na daga kan gwamnati wato irin tsarin da aka yi na tarbiyyar da yara a makarantun da muke da shi yanzu wato makarantun zamanin nan ba su ba da nauyi da yawa kan matasa da kuma abin da za su yi gobe wato ba a tsara su wato akan mutane da za su tashi sun girma su san abin da za su yi wato su iya ma kamar yadda su duka suke faɗa su iya su koyi wani sana'a ko su kekkiro sana'a za su iya ɗaukan matasa su ma da yawa cikin wannan sana'a tsarin boko da ake yanzu nan wato shi ne ana tsara maka kawai rayuwar ka ka fita ka nemi aiki
da kanka
ka nemi aiki da kanka ba ka kekkiro aiki
ba ka nemi kanka
hanyar da za ka ci abinci ko min bokon da kai dole ne ka nemo kanka to kaga wannan bai yi ba da gwamnati a yanzu nan domin me domin za ka ga cewa yawancin matsalolin su nan babu aikin yi ne in kuma aka samu ko gwamnatin da gaban ma wato ku kun ta tarbiyyar da matasa saboda su nemi aiki ko saboda su je su nemi aiki sai kuma a karshen wato sun kare bokon su dishe ga su samu ko babu ayyuka wato babu ayyuka kaga cewa babu gwamnati babu
wani cigaba
babu kamfanoni babu wani ne gaba ɗaya zaka ga cewa babu a lokacin da ne muke kiran al'umma da matasa da mata din da suke irin waɗannan matsayi din in za su je zabe su san irin mutane za su zaba su san irin bukatun su san wannan zai iya biya musu bukatun su wannan ba zai iya biya musu bukatun su ba zaka dauki misali da kaman gwamnati na ƙasar Kamaru da yake a ƙasar Kamaru muke zaka ga cewa yayin da wannan shugaban ƙasa ya dauki gwamnati zaka samu kamfanoni sun fi 200 da suke amfani da matasa da duk al'umma saboda a rage wannan rashin aiki saboda duk abin da yake faruwa daga mazan daga mata rashin aiki ne zaka ji namiji bai aiki ko kun yana aiki ma jaka 50 yake samu a wata da kamar wuya ka ji minista a ƙasar Kamaru ya ce wai dai kalilan da dan Kamaru zai samu kuma ya rayu da shi jaka 36 ne wato kai aiki wata guda baka jaka 36 zaka ya ka rayu da shi kamar wuya ka ce zai tashi ma ya ba da jaka 2
to ku a matsayin ku na yan adawa me kuke kallo na cewa ya kamata a ce an yi a ƙasar Kamaru
eh akwai abu da yawa da za a gyara kuma kowane lokaci muna tunatar da mutane cewa da akwai al'amuran da za mu yi gyarawa kwarai da gaske farko za mu gyara tukunan irin yadda ake tafiyar da makarantu da inda ake tarbiyyar da yara kuma na biyu kuma da akwai lokaci za mu dosa karantar da iyaye su nuna ma yara abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata kar su yi
wato to ita gwamnati ba za ka nuna mata hannu
gwamnati inda irin namu gwamnati na kasashenmu na Afrika ne da kamar wuya ne a ce baka da mulki kuma ka nuna mata hanya ta yadda cewa wannan hanya mai kyau ne kuma
masa tsaron ku
sai amfani da shi da kamar wuya
sai Ismail Muhammad a matsayin sa na dan jami'ar LJPC mai mulkin kasar Kamaru kuma mai fala a ji a bangaren matasa me zaka fala akan irin abubuwan da kaji matasan nan sun fada musamman ma kamar da shi Alhaji Adana shi ce ba kwa jima abin da ake fada sannan me ake yi wa matasa domin su samu rayuwar su ta yi kwari gobe
to na saurare dukkanin wanda suka yi magana musamman matasa da kuma mahaifina dan siyasan bangaren adawa da korafin da ko wanda ya shimfuda da sauran su eh to zamu iya cewa wato matsalar matasa zahiri ne ko ina fadin duniya zaka samu duk wani kasan da kaje zaka samu akwai matsalar rashin aikin yi na matasa da yake kowane shekara yake da karuwa ne ba raguwa yake ba wannan su ma suna dau asali ne wato wato sanajiyar tabbarewan wato yanayin tattalin arziki na duniya da sauran su wanda bazan iya dego maka wato kicin da aka samu fannin tattalin arziki
wanda akwai magana corona ko
daga source prime matsalar source prime wanda durkusar da tattalin arzikin kasashen Afrika da kuma matsalar corona sana yanzu ga yakin Ukraine da Russia da ake ciki wanda mu duka mun san cewa suna da tasiri akan wato durkushewar tattalin arzikin kasashen Afrika
da waɗannan bayanai na matashi Ismail Muhammad na jam'iyyar da ke mulki a kasar Kamaru zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin jagoran shirin Muhammad Awwal Garba da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to malama masu sauraron mu yanzu haka nazo kasuwar shopping complex wadda take tsakiyar fadar jihar Adama wadda kuma tsakanin ta da fadar gwamnati ba zai wuce kilomita 1 ba in ma ya kai barka da
barka da malama
yawa ko da muke magana
sunana baba alaji
to baba alaji gashi nazo na same ka nan kuma ga wata akwako nan gaban ka kuma na gabatar waya a ciki da kuma leda menene ainihin sana'an ka
to sana'an dai da na fara shine ta sai da batir bayan da wani sana'a wanda ya wuce shi kuma da shi nake ci da shi nake sha nake rufa iyale na asiri
to yanzu baba alaji mu dauka cewar kamar tsawon wata nawa shekara nawa kwana nawa kai kana wannan sana'a
eh akalla dai na doki shekara irin 13 zuwa 14 ina wannan sana'a
to a tsawon wannan shekaru da kai kana wannan sana'a na san ba za a rasa wasu kalubale da ka fuskanta kafin ka cimma matakin da kake kai ba a yanzu
to kalubale dai bai wuce na rashin jari ba wannan sana'a yana bukatan jari wanda in mutum ya je Kano ko Lagos sai ka kaya to sai dora maka riba wanda kai in sai a hankali sai dai ka lallaba sama da inda kana da kudin kai zaka je Lagos din da kanka kasu to amma alhamdulillah a dan hakan ana samu ana dan lallabawa ana samu abin da za a sa a baka dan 200 300 muka dan samu mutara wanda in yamma yayi in kai lissafi sai kaga ka samu na cefe ne kuma ka dan tsira da wani abu in kai ka aje
to baba alaji duba da cewa kace babban kalubalen da kuke fuskanta a wannan sana'a ita ce karancin jari mu dauka yanzu misali a wannan yadda ake fafatawa din dai ake ta kukutawa dai wace irin ci gaba kuma aka samu da wasu nasarori a wannan sana'a
alhamdulillah dan karamin riba da muke amfani da shi a hannun mu to bagijin Allah ya sa albarka a ciki muka yi aure a ciki muka yi kara muka har mata ne biyu muka hayayyafa kuma muka san samu muhalli muka kwanta muna tare da iyalin mu da sauran su kuma wanda ya kai har yanzu mun mallaki wurin zama namu na kanmu to kaga sai a ce alhamdulillah har zamu iya wani alheri to ai kaga ba karamin ci gaba aka samu ba
Allah duwa wannan sana'a
duwa wannan sana'a
to baba alaji naji kai magana iyali har biyu kake da su misali iyali na kaman mata biyu da yaya nawa kuma
yaya biyu zuwa uku dai
yaya biyu dai zuwa uku
yawa to shi ne wanda dai kuma muna biya musu kudin makaranta wanda a ciki su ma suke ake musu sutura da sauransu hayi lau kuma su ma kansu in an gansu za a yi tsammani kamar yayan masu kudi ne to alhali kuma dai rufin asiri ne na Ubangiji don Allah ba yadda bai iya ba
to yanzu baba alaji mu dauka cewa wannan sana'a da yanzu kake yi ana iya wayan gari wani lokaci a tashi dai haka dai ba a samu wani abun dan abun a zuwa gari mutane ba misali
gaskiya mawuyaci ne indai ka fito ka kasa kam indai ba ruwan sama aka yi ba indai ka fito ka kasa insha Allah zaka samu yadda zaka koma to amma shi jarabawa na ubangiji ba yadda ba ta karanta amma ba kasafai hakan yake faruwa ba gaskiya yana da wuya ka zo ka kasa ka tare ka hanka kamar a ce ba abin da ka samu yana da wuya gaskiya
to yanzu mu dauka kamar yanzu yadda ba mu daina da barin watan 8 ba wani lokaci ana iya yin awa 4 5 6 haka cikin ruwa a wani lokaci kuma aka fito ya ake
eto kafin shira bon kwado ba hawa sama dabda ana ruwan an gama kana kokarin tare ka hanka wani sai rugo sai da Allah bane abu kaza bane abu kaza ta wannan ka doka ka bashi ka ko nan mashin da ka samu ko ma dai baka samu dai wa dai alhamdulillah ka dan samu ne abin da ka dan samu
to baba Alhaji daga karshe misali ko akwai wani tallafi da wannan sana'a ta ka take bukata kuma ta ya za yi a tallafa maka ko wa kake gani za su kawo tallafi cikin wannan sana'a domin a bunƙasa
tallafi dai kama daga abin da ya shafi gwamnati da kuma manyan mu 'yan kasuwa su muke bukata su tallafa mana don su suka san mu to amma tallafi kan gaskiya muna bukata ba ni kadai ba da sauran 'yan uwana waɗanda muke sana'a da su don nima a dan mai karamin karfi sai na dan samu su ma su zo su samu a jikina to kaga da an dan tallafa mana muka dan samu abin a hannun mu mu yi aikawa zuwa Lagos zuwa Kano mu je mu siyo kayan mu ma mu ba masu kananan karfi
to Allah ya
kare mu nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale
nayi shirin bin sauna dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe da yi karo da ɗan Musa ya zo in ɗan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa sace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yi ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gamba yanzu na shigo adamawa an kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na talla in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yi ba garin fula ni ne adamawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki kiye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki da dantana sai na ji akwai wani birki da dantano nai ma ban tantance ba aljana ce in ganki ba hadu da ke labari ki ba ni baki sai ranga na ganki nake san in sake kallanki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar ba ni ba dogo ke dai aljana ce in ganki ba
faɗi take da badi ki bani umbaki tiran da nagaki nake san sake kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyu sai naji kamar bani ba
Wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri